أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرتم بسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى وسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا أريد 30 دبيار 134 muna 28 ga watan Muharram hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda yayi daidai da 23 ga watan bakwai aka danna batu da 2025 idan ba manta ba. Wancan sati da ya gabata muna cikin shakhsiyya ta 343 shine Abu Huraira yadda Allah shi tabbata a gare shi. Wala ya mana bayani akan irin ittiki da suka yi da shi da Umar yadda Allah shi tabbata a gare shi kan jagorancin da ya bashi, kuma ya nema ya sake bashi wani jagoranci Abu Huraira yadda Allah shi tabbata a gare shi ya kiya dalilin abubuwa guda biyar. Kuma yadda Abu Huraira yake faɗiwa Umar yake cewa ina tsoron wa'ansu abubuwa guda uku da abubuwa guda biyu. Abu Huraira ya wanda Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa aida ka ce abubuwa guda biyar aida ya fi maka sauki. Shi ne Abu Huraira yake cewa ina tsoron in faɗi abu ba tare da ba ina da ilimi a kan shi ba, ko kuma in zartar da hukunci ba tare da na san masaniya ba akan abin da ya faru tsakanin wanda ake tuhumta da wanda ya kawo ƙara. Yake cewa kuma ina tsoron wanda yake sama da ni wanda ya bani jagorancin ya mini bugo-bugo na bin yi ba abin da ya dace ba akan jagorancin da ya bani ba. Wannan kuma mun yi bayani akan in ma kasance bugo na duniya wanda kamar yadda Umar ya nema ya yi ga Abu Huraira da Allah shi tabbata a gare shi, ko kuma ya kasance a gobe kiyama Ubangiji ya tsayar da kai ya maka hisabi tsakaninka da kai da wanda aka baka jagorancin shi. Sabida Ubangiji ya bayyana mana falanas'alannal ladina ursila ilayhim falanas'alannal mursalin, kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, duwanda aka dora shi a saban ko duwanda Allah ya kaddara ya kasance a kasan ka to kiwon shi aka baka, in ka tauye akan haƙƙin shi to tabbas gobe kiyama Ubangijin ka zai tsaida ka ya maka hisabi akan abin da ya waka da tsakanin ka da kai da shi. Haka yake cewa kuma ina jin tsoron a face mini dukiyata na tahi wannan haƙƙina ne, wahala ta ce ko dubara ko wahala ta ce da iya kasuwanci na ƙarƙashin fadalar Ubangiji na samu kayana a ce a dukiyar talaka ce na tara, ya ce kuma a zaƙi ko a ci mutunci na. Wannan abubuwan guda biyar su ne suka hana ni in dawo in amshi jagorancin da kake nema ka ƙara ɗora mini na jagoranta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ɓangare na daga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam sai kai mu gaba ta ƙarshe yake cewa al-wafat, mutuwa ta wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma shi yake tabbatar maka duk irin gwanintar ka a rayuwa to tabbas da akwai wani abu wanda Ubangiji ya riga ya sanya shine kare ƙarshe ko kare ƙurat na daga rayuwa ita ce mutuwa. yanda suna yayi sama to tabbas wata rana za a dawo a kai ka a turbe ka haka kuma ubangiji yake bayyana mana li kulli ajalin kitab da zaran an ce an busawa na rai to ka saurari ranar da za a ce ya mi da arran da aka busa mai kuma wannan ajalin idan ya zo daidai da sakan guda ba a ƙara maka ba ko ba za a rage maka ba shine mallai ya kawo mana bayani akan mutuwar shi yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qalatil hayatu bi abi hurairata radiyallahu anhu rayuwa ta yi tsawo game da abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi kasancewa shekara 58 yayi mutuwa daga hijira daga makka zuwa madina aga rayuwa ta yi tsawo kuma rayuwa cike da albarka kuma wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana tambayi mafi kyan rayuwa shine wanda yayi ta hasunata amal ya kyautata ayyukan shi a cikin tsawon rayuwar da Allah ya bashi kuma kurakuran shi suka tadaita wannan shine ya samu rayuwa mai kyau amma dai duk irin rayuwar da zaka yi duk irin tsawon shekarun da zaka dauka kana yin rayuwa in dai baka yi wa ubangiji ba abinda zai maka lamanin ya kalkashin rahama shi gobe kiyama ya sanya ka gida aljanna aikin banza kai koda ka dan kai in dai ka aiwatar da ayyuka na gari wanda ubangiji ya karba wannan to shine ka samu lamani ko ka samu rayuwa wanda take rayuwa mai kyau kuma haka ubangiji yake bayyana wa man amila salihan minkum min zakarin aw untha huwa mu'min falnuhyiyahu hayatan tayyiba wanda ya aikata ayyuka nagari a rayuwar shi ta nan duniya yana mai imani yana mai yaqini akan abinda ubangiji ya tanadi wanda ya kyautata a sanya shi gida aljanna wanda ya saba wutar jahannama ita ce makomashi yana bautatawa ubangiji tam'an yana mai kudin abinda yake gun ubangiji yana mai tsoron abinda yake gun shi yake cewa wannan tabbas zan mu da shi rayuwa wanda take daddada a gobe kiyama to kaga wannan shine yake baka lamanin ka samu daddadan rayuwa a nan duniya kuma gobe kiyama zaka samu daddadan rayuwa a gun ubangijinka shine nan mallan yake bayyana mana rayuwa ta yi tsawo game da Abubakar rayuwa wanda take cike da albarka cike da karantar da abinda ya shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai dai kana yahsha ala nafsi min alfitati wal jura Abu Huraira yana jimma kanshi tsoron fitina da zalunci ga wannan abin da yake ƙara tabbatar maka Abu Huraira masani ne akan hadisai na fitattunu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta kasancewa yana da kaihin harda duk abin da yaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hardace haka kuma ya sani duk wanda za a ce a jagorantar da shi da jama'a to ana jimme tsoron zalimtar wanda aka jagorantar da su a kan shi ya sanya Abu Huraira ya kame kanshi da amsai hukumci a hannun shi ko amsar jagoranci a hannun shi kuma yana jimma kanshi tsoron wannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta daga fitintunu a ce shi ma ya shiga cikin su ga da kai abin da yawa kana na ma'arakatu abin da yawa kana ma tsarhor kwatsankanin tsankanin Usman da Khawarijawa wannan ita ma fitina ce mai zaman kanta abin da yawa kana tsankanin Muawiya da shi da Ali ibn Abi Talib ita ma wannan fitina ce mai zaman kanta abin da yawa kana tsankanin Al-Husayn da shi da Yazid da shi da Muawiya ko kuma da shi Al-Hasan da shi da Muawiya ita ma wannan fitina ce mai zaman kanta haka lokacin abin da yawa kana na Al-Husayn da shi da Yazid ibn Muawiya ita ma wannan fitina ce mai zaman kanta kuma kaga idan ka koma abin da yawa kana tsankanin Muawiya da shi da Ali ibn Abi Talib kaga an yi ma'arakatul jamal an yi ma'arakatul safina daga cikin wa'inda bisa halarta ba daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su idan ka dauka wa'an suna wancan bangaren wancan suna wancan bangaren bisa kai ba mutane guda 10 ba wanda bisa gaskin fitina ba sai dai alo a cikin kalkashin haka Abdullahi ibn Umar yake cewa mafi alkhairi a cikin mu shine wanda ya sharaka a cikin fitina saboda shi yana kirdadin gaskiya yace bai da alheri wanda ya zauna a gida ya san gaskiya ya gibin gaskiya kuma shi Abu Abdullahi ibn Umar yana ɗaya daga cikin wanda ba su sharaka ba a cikin wannan ko bangaren Ali ko bangaren Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi to irin wannan abubuwa Abu Huraira yana nisantar da kanshi yake cewa wa kana yad'u ya kasance Abu Huraira yana addu'a yana cewa Allahumma la tudrikni sanata 60 yace ya ubangiji kadda ka isar da ni shekara ta 60 yace fatuwfiya fiha Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi ya mutu a wannan shekara aw qablaha bi sanatin ko kamin ita da shekara daya can baya mun yi bayani akan shekara ta 60 wanda Abu Huraira yake bayani yake cewa ai shine ra'su 60 shine wa imaratu sibyan yana nihin wannan kan shekara ta 60 da jagoranci na yara yana nuni akan khilafa ta Yazid bin Muawiya, kasancewa abubuwan da suka wakana a wannan shekara ta 70 na yara ko imaratu Subyan, kamar yadda muka yi wannan bayani. Umar ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan menene imaratu Subyan, yake cewa ina atmuhum halaktum wa ina asay wa ina asaytumuhum ahlaktumuhum akhl ahlaktumukum, yace su ne wa'inda jagorori ne wanda Allah zai dora muku gwalgwadan halayenku, yace in kun musu biyayya ku hallaka, yace kuma in kun saba musu kuma su hallakar da ku. Wannan shine Abu Hurairah yake addu'a kada Allah ya datar da shi ko ya sanya ya rasu wannan shekara ta 60, ita ce shekara ta khalifancin Yazid bin Muawiya rahimahullahu ta'ala. Yace fawtuufiya fiha, ya mutu a wannan shekara ta 60 ko kuma aw qablaha bi sanatin ko kuma kamun shekara 60 da shekara daya kenan 59. Shi kuma abinda mutum malaman tarajum suka kawo, ya mutu shekara ta 58 hijira da garin Makka zuwa Madina, duk da kai sabani tsankanin malaman tarajum wurin shekarar da ya mutu. Yake cewa walamma marida radiyallahu anhu dakala alaihi Marwan, lokacin da ya kwanta rashin lafiya Marwan bin al-Hakam ya shigo gun Abu Hurairah, yadda Allah shi tabbata a gare shi, faqala, sai yake cewa shafaka Allah ya Abu Hurairah, Allah ya baka lafiya ya kai Abu Hurairah, faqala, sai yake cewa Allahumma inni ahabbuni uhibbu liqa'aka, ya Ubangiji ka sani dai lalle ni ina kaunar haduwa da kai, yace fa ahbib liqa'i, ya Ubangiji ka kaunaci haduwa ta da kai. Wannan ita ce a wadda'ad da Abu Hurairah yayi, yace falamma balaga Marwan wasasuki, lokacin da ya huta daga gun Abu Hurairah bai cimma kanshi fama, balaga Marwan wasasu Abu Abdul Marwan bin al-Hakam bai cimma batsakiyar kasuwa ba, yace hatta mata Abu Hurairah, hasse da Allah ya dauki ran Abu Hurairah, yarda Allah shi tabbata a gare shi. A ga wannan yake nuna maka addu'a bayan Allah nan karban baci. Malaika mana wani asir yake cewa wa an Salim bin Bashir anna Abu Hurairah baka fi maradihi, daga Salim dan Bashir yace lalle Abu Hurairah yayi kuka lokacin da ya kwanta rashin lafiya, rashin lafiyar da bai tashi akan ta ba. Faqila, sai ake tambaye shi mayu bikika, ya kai Abu Hurairah menene yake son ya ka kuka? Qala, sai yake cewa ma abki ala dunyakum hadhihi, bawai wannan duniyar taku bace ba nake yi wa kuka ba, yace walakin ala ba'da safari, yake cewa ina kuka ne akan bayan bulaguruna, idan na huta daga wannan duniyar na shiga bulaguran da zan yi iskal a barzaku sannan in isa zuwa ga Ubangiji na, shine nake yi wa kuka. Wa qillati zadi, yace kuma da karancin guzurina. Kaji wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka mai sheda yana kyautata zatan insha Allah aljanna, ita ce makoma yake yi wa kanshi kuka akan yana kuka ne akan bayan ya huta daga wannan duniya, miye zai wakana kuma ga karancin guzuri daga gare shi. Yace wa inni amsaytu fi su'udin, yace nawa na mare ta yau, ina kan wani tudu wanda zan gangara akan wannan tudun, na kai makurata akan tudun da na hawo, yace wa mahbatuhu ala jannatin aw nari, yace kuma gangara wannan tudun nawa shine imma ya kasance in gangara cikin aljanna ko kuma in gangara cikin wutar jahannama, yace fala adri ayyuhuma yu'khadhu bi, yace ban sani ba a cikin su wacce ce za a dauke ni a sanya ni a cikin ta. Wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ina gani ga magari, yace wa intaqala Abu Hurairah ila jiwani rabbih radiyan mardiyan, Abu Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi ya huta daga wannan duniyar ya kai magwabtaka zuwa ga Ubangijin shi, yana mai yarda ga Ubangijin shi kuma Ubangijin shi yana mai yarda da shi, radiyan mardiyan, yana mai yarda ga Ubangijin shi kuma yana mai yarda da abinda Ubangijin shi ya kaddara mai da na daga abinda zai same shi. وقيل صلى عليه الأمير الوليد بن عتبة بعد الأسر أن ودا أنتي أمير الوليد بن عتبة شيما أبو هريرة صلى تجاوى بين صلى الأسر وشيعه ابن عمر كما أبو عبد الله بن عمر يرضى الله اشتبت أبيشي يا بنشي وأبو سعيد الشيد أبو سعيد بن الخدري يتي وضفنا بالبقي أم بنشي أما قبرتها كرم مدينة ودا أجكرنتا دبقي ونقرطت. Wannan ita ce rayuwa ta Abu Hurairah, yarda Allah shi tabbata a gare shi, kuma wannan yana da kyau mu dau izina a cikin rayuwar shi, musamman game da wanda suke almajiran ilimi, ga yanda yayi ba fitika wurin isar da ilimi ga hanyoyin da yabi na isar da ilimi kuma yana da kyau game da wanda suke jagoranta wata jama'a su dau izina akan abin da yawa kana tsankanin shi da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah kara mana soyayyar su Allah sai ya mu tashi tare da su sai shakhsiya ta 44 mala yake cewa khabbab bin al-aqd ko khabbab ko khabbab bin al-aqd malan takin da yake yi wa wannan sahabi shine yake ce mai jabal as-sabr dutse wurin hakuri ta abinda zai kai ya kawo wato su wasu danganawa Allah al'amarin su wannan shine hali da mummuni a cikin kowane al'amari ya zo mai na rayuwa hakuri yake ya mika wa Allah al'amarin shi shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana abin al'ajabi ga al'amarin mummuni yace in alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah yace shine mafi alkhairi a gare shi haka kuma in wata cutarwa ta same shi ko wata musiba ya shiga cikin ta sai yayi hakuri yace kuma wannan shine mafi alkhairi a gare shi kuma duk lokacin da mutum yayi hakuri to tabbas ubangiji zai sakanta mai da mafi alkhairin abin da ya rasa ko mafi alkhairin abin da ya shiga na daga bala'i ko kuma musiba wannan ita ce ka'ida kuma wajibi ne game da duk wanda ya shelanta babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Muhammadu ma'aikin Allah ne da wajibin shi ne duk abin da ya same shi ya dau kadara ya maida wa Allah al'amari sawa'un abin da ya same shi alkhairi ne ko sharri ne wajibi ne imani da kaddara ta alkhairi ko kuma da sharri wannan shine zai baka tuka makon imaninka da za a ce kana da inda akan wannan mas'alar ta kaddara ta alkhairi ko ta sharri idan ta same ka to tabbas baka da imani baka da imani saboda shi imanin wajibi ne sai an cika rukunin shi guda biyar innan sannan za a same shi shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri wannan sharadin guda shida wajibi ne sai ka cika su sannan imanin ka zai zama in aka rasa ɗaya daga cikin to baka da imani kuma wajibi ne game da duk wanda ya shelanta ko duk wani wanda yake musulmi wajibi ne ya yi imani kuma ya yi hakuri da duk wani abu wanda ya same shi mai da wa Allah al'amari da zaran wata musiba za ta same ka ko wani bala'i za ka shige shi za ka ringa tunanin wane shi ya sanya ka samu wannan abin ko kuma a dalilin wane wannan abin ya same ka to wannan haka bibita imaninka abu ne damuwa ubangiji ya rigaye ka ya rigaye ya rubuta a cikin littafinka ma asaba min musibatin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha tun kamun a same ka an riga an rubuta wannan abin nan ma sai ya same ka ko ba wani wanda ya sai ije maka in ba ubangiji ba in ba addu'o'i ba wanda zaka ringa yi ubangijin kai ka ya shafakance ka ko ya ije maka wannan musiba wanda ubangiji ya riga ya kaddara za ta same ka hanyoyi suna da yawa wanda kana iya karewa kanka musibu wanda aka riga aka rubuta maka ubangiji ya canza maka da wani abin da yayi wannan alkhairi shine ba kamar addu'a a rayuwar dan adam yace a shi ya wadatu shi baya ba ruwan shi kurmi ya Allah ya bashi komai baya ya wadata da yiwa ubangiji ko roƙon ubangiji wannan yana ɗaya daga cikin wanda za su shiga wutar jahannama suna mukaskanta wajibin ka ne ka ringa addu'a a cikin kowane al'amari ka dai din shi ko babba dan abin da bai taka kara ya karya ba ka roki Allah akan shi Allah ya baka sa'a akan shi kada ka ringa cewa a wannan abin kai mami me ma wannan abin kurum na riga yana cinye shi wajibi ne mutum ya ringa addu'a ita kuma addu'an nan tana gadar maka da abubuwa guda biyu ko addu'a tana gadar maka da abubuwa guda uku in ma ya kasance kai addu'a kai tsaye abinda ka roka illa ubangijin kai tabbatar maka da shi ko kuma kai addu'a ubangijin kai ije maka musiba ba ya amsa maka abinda ka roka ba amma dai albarkacin wannan addu'a da kai a ije maka wata musiba wanda aka kaddara za ta same ka ko kuma ubangijin kai jinkirta maka gobe kiyama ya baka abinda yake abinda ka tambaya a nan rayuwarka ta nan duniya kaga wannan ba karamin alkhairi bane ba a gare ka ba idan lokacin da ka daga hannu ka ringa ya ubangiji ka yi mana ko kuma kana zamana Allah sa mu dace Allah ka taimake mu Allah ka mana kaza kaga wannan kana ƙara meka al'amuran ka zuwa ga ubangiji ubangijin ka ya wannan in maka haka kuma kana zamana ka ringa Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka mu'afatika wannan abubuwa ne wanda duk lokacin da kai in ma ba makan ba nan ba to ɗayan biyu ɗayan uku nan tilas ya maka wannan alƙawari ne wanda ubangiji ya yi wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malike cewa huwa khibab bin al-ard bin khuwailid bin sa'id bin khuzaima yukuna aba abdullah ana mi al-kunya da abu abdullah asabahu siba'un fabi'a bi makkata washtarahu ummu amhanan ma an yisabi inshi an kama shi a matsayin prisoner lokacin da aka kama shi shi kuma ka'ida damma wannan ita ce hanya daya wadda shari'a ta musulunci ta sanya ana iyawa wane daga matsayin shi na daya koma bawa shine kun tahi kun fafata yaki da ku da wata tawaga sai aka kama ka a matsayin kai fursunan yaki ne to daga lokacin nan matsayin ka na daya ta shiga koma bawa a wannan halin ne kadai ake iya kai ka kasuwa a saida ka amma dai duk wanda yake da wani yazo ya kama wani daga garin sa yace bari in kai ka wata kasa in saida ka wannan haramun ne kada amma abin da ya wakana da kai wannan Muktaru Kunti afwan wannan Ahmad Baba At-Tumbukti ya rubuta wani littafin shi Mashrubu Sudan wata wani makhdud ne wanda yayi shi lokacin da aka kama shi bayan turawa sun zo sun kama duka yankin Tumbuktu aka kama shi saboda fatawoyin shi aka kai shi Maroko a matsayin dan kasu a lokacin nan yayi da ya tarda he gani bakaken su na nan wanda suke nahiyar Afirka ta yamma ana kwasar su ana kai su can ana ketarawa da su a matsayin bayu yace wannan ai a cikin shari'a babu haka bawa shine wanda za a zo a yi yaki bayan ya amince zai yi yaki tare da kai an yi hoto na hoto idan ka kama shi bayan ka ci shi a yaki wannan shine kake iya kai shi kasuwa ka saida shi ya koma matsayin bawa amma dai wani bai yiwa a matsayin shi na da dangantakar shi baban shi da ne kakan shi da ne kurin ka zo da ƙarfi ka kama shi ka kai shi kasuwa ka saida shi wannan haramun ne kada a cikin shari'a shari'a ta ba kalamari wanda aka kama shi a matsayin bawa aka makama shi a matsayin fursunan yaki a kai shi kasuwa a saida shi ko a bada shi a matsayin bawa amma dai ko ma bayan haka haramun ne kada a cikin shari'a lokacin da aka kama shi aka saida shi a lokacin da Ummu Anmar ita ta saye shi a garin Makka yace wa aslama khibabun qabla an yadkhula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daral arham yana ɗaya daga cikin wanda suke da gabaci a cikin addinin musulunci kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daru arqam bin al-arqam khibab ya musulunta ya mai kawiya a cikin wannan addinin namu na musulunci wakila ana cewa kamar yadda malaman tarihi suke kawo Imam al-Haythami ya kawo ana cewa kana sadisu sittatul islam khibab ɗaya ne daga cikin mutane guda shidda wanda suka fara musulunta a cikin wannan addinin namu na musulunci yace kana sudusul islam ɗaya shidda musulunci ne shi khibab bin al-arqam kama qala kardus kamar yadda kardus ya kawo kuma kardus fiqa ne da kai al-majma ya kawo a cikin wannan insha litayin shi ya kawo yana bayani maganganun kardus lalle khibab ɗaya ne daga cikin ko ɗaya shidda musulunci ne shine mala ya kawo yace min nujaba as-sabiqin yana ɗaya daga cikin wanda suka dau tutar wannan addinin na musulunci wanda suke da gabaci a cikin wannan addinin na musulunci shahida badaran wal mashahid yakin badar da shi aka yi kuma dukkan wani yaki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarta khibab da shi aka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kana neman alfahari kurum ka zo kan a ce maka wani an yi yakin badar da shi kadan ya ishe shi a ce wannan ya ishe shi alfahari saboda irin fadalar da ubangiji ya ko fifiko wanda ubangiji ya yi wa mutanen da suka halarci yakin badar tahammuluhu al'adha sai duk wanda aka ce ya shiga addinin nan na musulunci a harkon al'amari an ji ba dadi an hadu da cutarwa an hadu da azaba kala-kala to su kuma a cikin nasin da kai wanda suka dau wannan azaba da irin cutarwa wanda aka yi musu albarkacin sun shiga wannan addinin na musulunci kuma da kai wanda suka gaza jurewa suka huta daga wannan addinin na musulunci daga baya suka dawo kuma da kai wanda Allah bai nuwace su ba ba su dawo cikin addinin ba to wannan khibab yana ɗaya daga cikin wanda aka azabtar da su a cikin wannan addinin na musulunci suka hakura suka jure har sai da suka kai bango a cikin wannan addinin na musulunci قال طارق بن شهاب كان خباب من المهاجرين الأولين وكان ممن يعذب في الله عز وجل خباب بن الأرض yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira ko yana ɗaya daga cikin na harko-harko wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina yace wa kana mimman yu'azzabu fillahi yana ɗaya daga cikin wanda aka azabtar da su kan tafarkin ubangiji madaukakin sarki wakana radiyallahu anhu mawla li ummi anmar binti siba al-khuzaiya yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance intaccen bawa ne na ummu anmar بنت شباء الخزاعية فكان المشركون يذيقونه أنواع من التنكيل مشركي ألوكت دي مسلم دا سنكسن تي سنة اندنامي نوئي إكا ندق عذابا التنكيل شيني عذابا عذابا ود تكي مقرى يأخذون بشعر رأسه يجذبونه جذبا سنة كاب كان غاشن شي سنة غزكا شي غزقاوا دا غاشن كانش kaga wannan da kwai da kwai da kwai da kwai zai a ce a kama kanka a ringa huska ka da gashin kanka wannan lalle ta azaba ta kai azaba yace wayaluna unqahu talwiyatan anifa suna maƙure mai wiya maƙurewa wanda take mai tsanani irin azu a shake shi irin shakewa yace wa aljauhu marratun adida ala fihamin multahiba suna zawwa suna kawo gawayi a iza a sanyawa gawayin nan muta a kasan shi yace su shin hudar da shi a sama wannan sun kasance suna yi mai kaga wannan azaba ce mukurata azaba yace sun mawadu alaihi hajaran kai hatta kai ana daukan katar dutse a dora akan shi hatta la yastati' an yaquma hasse ya kai khibab baya iya motsawa baya iya tashi dalilin dutsen da aka dora kaga wannan azaba ce iya azaba kamar yanda aka yi wa Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi har ya kai su aka ma kashe su yaqulu khibab yake bayyana mana yana fada a harshen shi yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa mutawassilun burdahu fi zillil ka'aba yace wata rana mun yi tattaki azaba ta kai azaba muka yi tattaki zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi matashin kai da alburda shi a wata inuwa ta gindin Ka'aba da muka zo yi muka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ala tastansir lana ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin baka neman mana ba nasara ba a cikin wannan azabar da ake yi mana ba ba za ka taimake mu ba a cikin wannan azabar da ake yi mana ba ala tad'u lana shin ba za ka roƙon mana ubangijinka ba akan wannan azaba da ake yi mana ba tura ka kai bango kuma hakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haka shi ma ya shiga idan ka koma a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya kana amul huzn shekara ta bakin ciki ka koma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam irin hali na qida qazir suka shiga a wannan shekara abinci ya koma musu hasse da yake suna cin ganyen bishiya wannan shine abincin su shine ai a can lokacin da duk da wannan lokacin an shiga yalwani amma an zo an kawo daula hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullahi da aka shiga kumci ya kai kumci har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sabanci suna cewa wayyo shi ubangiji zai kawo mana budi yau zan mu samu nasara a cikin wannan tahiyyar da muke to khibab hali ya kai hali na azabtawa ya kai yayi tsanani a lokacin nan suka yi tawaga suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka taimake mu ka zo mana kai magana a lokacin nan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da bakin magana shi ma wa'ansu ne suka mai kariya a cikin wannan halin ba a mai abinda ake yi wa sauran wa'inda suka musulunta a cikin addinin suka mai kabiya a cikin addinin musulunci ba dan koni ba shi yana da babban shi ga matar shi ga kaza ga kaza ga su Hamza ga su wani sun zo sun kasance mai ganuwa ba a iya isarwa a cutar da shi koda ana so a cutar da shi to ana hangen wa'annan wanda suke gare in shi ne ana tsoron idan an cutar da su kamar an cutar da shi ne idan an cutar da shi kamar an cutar da su ne dalilin haka ake dauke kafa akan wani abu amma dai shi ma bai sha ba yana sallah za a dauko ma'ayuhar dabba wanda ta ayu a zo a dora mai yana sallah ba wanda yake dauke mai hediyar shi take zuwa ta dauke mai wanda kirari ake wanda ya isa ya zo ya dauke mai ba wani wanda yake iya kusanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke mai sai iya shi wani lokaci Abu Jahl yake cewa ya rantsa da Allah in ya sake yin sujada dan hi ya zo ya taka wuyan shi hakan kuma ya dau alwashi kuma sai yayi sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi sujada Abu Jahl ya tinkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya cimma burin shi yace he gashi na yace wallahi tallahi da kun ga abin da na gance mai ake isa mana cewa yake a'a ana ce isa cewa yake a'a yace wallahi tallahi da kun ga abin da na gani yace wan ku da ya haukace yace mala'iku na gani ga su nan kuma wuta na gani an zo an mun rabi ana ina isa na shige take nan yace kuma to waye mahaukaci hakan aka shahararru wannan kuma kariya ce wanda in Ubangiji ya ga dama ba abinda ba ya yi da manzon shi ba sai dai ni ake so a nuna mana wannan al'amari na addini ba a cin banza a cikin shi tilasi an wahaltu wannan shine zai bambance tsakankanin wannan wanda yayi wahala a cikin addinin shi da wanda kullun gara ba sa ka sani bai yiwa ya kasance gatansa abun Ubangiji ɗaya ne hatta da su kansa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an nuna mana gatan ba ɗaya bane ba la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja wa kullun wa'ada Allahu al hawa wa wa'ada Allahu al husna haka kuma sai yake bayyana man la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fatihi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullum wa'ada Allahu al-husna dukkan su dai kowa zai shiga gidan aljanna amma dai matakin ba dai ba haka kai ma a rayuwarka bai yi wa wanda yake fafutuka dan daukaka kalmar la ilaha illallah dan isar da wannan addinin dan taimakawa wannan addinin ya kasance darajar ka dai ce kai ka zo ka zauna a rumbarka kurun bakin ka tashi ka zo kai sallah ka koma wanka bai yiwa darajar ku ta zo dai abun Ubangiji amma dai kowanne Allah ya mai tanadi wanda yake kyakkyawa aljannar dai insha Allah sai mun shige ta sai dai kuma kowa matakin shi daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake cewa wani za a samu yace kamar matakin wani a cikin gidan aljanna da shi da wani anan a cikin gidan aljanna yace kamar misalin ku ne a rayuwar ku ta duniya idan kun hangi jarbabu zaka ganta ka san nisan ai ba na kusa bane ba to haka wa'ansu suke a cikin aljanna haka mun kuma muke a can cikin gidan aljanna insha Allah dai da kai baiwa baiyoyi da yawa wanda Ubangiji in ya ma bawan shi insha Allah aka gani ya mura kamar a ce maka ikra wartaki karanta kai gaba kurum na sai dai mu gyara tilawa kai karanta kai sama to ka kurum karanta zaka yi yace manzo Allah yake cewa karshen ayat da ka tsaya karshen masabbinka a gidan aljanna kaga wannan ba karamin gata bane ba duk wanda ya samu dama har da ce Qur'ani yayi kokari ya har da ce in ba ya iya har da cewa ba to ya bada himma akan duk yanda za a yi din shi tilas ya har da ce kuma ya sanya shi hanyar da zai yi aiki da abin da ya har da ce idan sun shiga gidan aljanna dan zai mai gata in ya mai gatan ma kuma Ubangiji yake bayyana mana walladhina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kai ai Ubangiji ya kai ai rahimun ya kai mai kai ya kai ne ma bawan shiga ta wanda ya imani zuri'ar shi suka shiga gidan aljanna za a hada shi da zuri'ar shi kuma ba abin da yake cewa Ubangiji dan ya maka haka kurum danka ya kai can ya harrace Qur'ani ya karanta ya kai can me zai araba ka da danka a rayuwar duniya wa raba ku haka zaka kai can da kai da danka ku shashagalin ku a can Firdausi Allah ya datar da ku ba wani gata da ya kai wallahi tallahi Ubangiji ya sanya ka gida aljanna akwai ina Ubangiji in ya maka hira ya sanya ka gida aljanna sai ya ce maka zalikal fawzul azim zalikal fawzul mubin zalikal fawzul kabir rabo ne wanda yake mabiyyi rabo ne wanda yake mai girma babban rabo ne a ce Ubangijin ka ya maka labarin shiga gida aljanna dan ya duk wanda ya samu dama yi wa Ubangiji yayi kokari yayi wa Ubangiji duk wanda ya samu dama yayi wa kanshi kuma yayi kokari yayi wa kanshi saboda wannan shine gatanka in dai ka tsarkake niyya da kai ikhlasi a cikin abubuwan da kake aikatawa ka yi shi a kalkashin karantarwa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abinda zai hana Ubangijin ka ya karba bai idan ya karba tabbas zai baka zai sakanta maka da wafi alkhairin abinda kame a rayuwarka ta nan duniya shine sakanta ka ya sakanta maka da gidan aljanna shine nan khibab yake cewa shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka taimake mu ba zaka yi mana addu'a ba fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana min qablikum yu'khadhu kana min qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha yace waɗanda suka gabace ku al'ummun da suka gabace ku saboda irin an zo da addini mala'un gari sun kyamaci wannan addinin yace ana kama su za a kama wani mutum idan aka kama shi za a mai rami a binne shi sai kan shi kadai za a bari a cikin a ce kan shi kadai zai huto dukkan shi a cikin ƙasa yake cewa sun mai yuta bil minsha sai a zo da zarto wannan si idan an zo fa yuba ala ra'sihi sai a dora akan kanshi yace fa yuj'alu nisfaini sai a raba wannan kan nashi gida biyu dalilin kurmi yace la ilaha illallah ka koma cikin suratul buruj ubangiji yana bamu labarin abin da ya wakana qutila ashabul ukhdud annaru zatil waqud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al aziz al hamid ba wai dan komai ba ake musu wannan ba aka zo aka iza wuta kai imani da Allah nayi imani da Allah ka dawo cikin addinin iyaye da kakanni ba zan dawo ba to sai shiga wuta zai kama hanya takim takim ya shiga gidan ya shiga wutan nan da aka iza ba dan komai ba saboda kurum ya ce la ilaha illallah kuma dan ya kare kanshi mutunci ya sani abin da yake wa ma inda Allah ya khairu wa abqa abin da yake gun Allah shine mafi alkhairi kuma shine wanzansa shine ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labarin abin da yake wakana ku da kai wanda aka muku irin wannan azaba rami ake yi a sanya abin ne sai kan a dauko zarto a raba shi a raba wannan kan nasu guda biyu kai wanda kace la ilaha illallah kana kallo amma wanda yace la ilaha illallah an mi irin wannan azaba kuma kai ma in baka dawo addini iyaye da kakanni ba hakan za a maka yace a hakan suka yi hakuri yace ko kuma wayum shatu bi amshatin min al-hamil al-hadid min duni lahmihi ko kuma a dauko wannan a dauko masharci na karhi yace haka za a ringa kartawa a cikin namun su yace haka suke hakuri idan an karta ya janyo kana kallon kasusuwan mutum ba dan komai ba kulum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid yace ma yasuddu zalika an dinihi wannan azabar da ake musu ba su sha bata sha makance su ba bata hana su ba su tsaya akan addinin su yace wallahi na rantse muku da Allah yace la yutimmanna Allah ta'ala hadha al-amr wallahi tallahi sai Allah ya cika wannan al'amarin nashi yace hatta yasira raqiban min san'a ila hadar maut fala yakhafu illa Allah yace hasse wani daya daga cikin ku ko hasse wani matahi mahayi ya dauki hanya daga san'a har zuwa hadar maut nan cikin garin sha yace baya tsoron kowa yace in ba Allah ba ba wani wanda zai tsangwame ka akan addinin ka a ce maka wai ka bar addinin iyaye da kakanni yace yayi dayan ku ya tashi daga hadara daga san'a zuwa hadramaut ba wani wanda zai tsangwame shi baya tsoron kowa yace sai Allah wazzi'u ala garabihi ko kuma a yana tsoron kirkeci akan dabbobin shi yace wannan shi kadai ne yace walakin nakum tastajibu sai dai ku inna kuna gaugawa Allah ya tabbatar da al'amarin shi ku yi hakuri Allah zai cika al'amarin shi kuma kaga da akai hakurin shekara 13 ko shekara 14 sai gashi nan addinin musulunci shine sama akan komai idan an ce maka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata guda mutane a cikin murgice suke ya kasance Allah ya dora addini akan kowanne addini kuma haka wannan shine alƙawarin Allah kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuban li ghuraba wannan addinin ya tashi a matsayin bako idan an ce wana ai musulmi ne ana tsangwamar shi ana azabtar da shi yace to madalla ga mutanen da suka rike addini a wannan lokacin yace kuma zai koma kamar yanda ya fara kamar yanda aka fara wani dan ya rike addini ana azabtar da shi ana tsangwamar shi yace haka addinin zai koma a ƙarshen zamani yace to madalla ga wa'inda suka rike wannan addini a wata riwaya can wani hadisi an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani yake quba lil ladina ya'tuna ba'di yace madalla ga wanda zasu zo a bayana sai sahabban manzo Allah suka ce kai me madallan manzo Allah yace wata itaciya ce a cikin gidan aljanna inwata ta hiye shekara 100 ita ce wannan madallan ita ce makoman mu a ga yanda kuma an kusan yanzu akan wannan tafarkin ake wani an ce ahlus sunna ne kai ne abin tsangwama ka daga wannan wandanka abin tsangwama ne ka ajjege mu abin tsangwama ne an ga cewa ku kyale shi wannan usa zai wannan baya fahimta kuma wata fahimta ta kai ka san meye Allah yake sai meye ubangijin ka baya su wannan ita ce karshen fahimta wannan shine kuma babban rabo wanda bawa za ya samu a rayuwar shi ka fahimci ina aka sa gaba duk wanda kuma ya fahimci ina aka sa gaba a cikin addinin shi wallahi ba wani wayeye wanda ya kai shi wannan ita ce karshen wayewa ba dai wayewa kana tunanin ka iya kaza baka san baya za a yi ka daidaita ar wallahi ka baka san baya za a yi ka daidaita tsarkin ka baya ka san ya za a yi ka daidaita sallar ka ba ai wannan shi man banza ne ba wata wayewa a ciki shine malai yake bayyana mana yake kawo magana akan haka yake cewa madha asa yaf'alu muhammadun li ulaikal ba'isin yace ya kai me karatu yace ni a gani na menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya yi ga waɗannan wanda suke masu kuncin nan daga cikin sahabban shi wanda ake azabtarwa sai yake bada amsa yake cewa innahu la yastati'u an yabsuta himayatahu ala ahadin minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya shingo da kariyar shi akan ɗaya daga cikin waɗannan wanda suka musulunta a harkar al'amari dan ya kare wani ɗaya daga cikin su li'annahu la yamliku min alquwwati ma yadfa'u bihi an nafsihi shi karan kanshi manzo Allah bai mallaki abin da zai iya kare karan kanshi ba daga wannan azaba ko cutarwa wanda quraishawa suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qad kana fi salati yurma alayhi wa sayyid karshu juzuwa yake cewa kuma shi karan kanshin ya kasance yana sallar a ginnin Kaaba ana kawo ma'ayuwa ta dabba a dora wa manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yace wa kanat al-ajjasu tulqa amama baiti haka ana kawo abin da yake datti najasa azo ko shara azo azuba a kofar gidan shi ko a kofar kowar gidan shi ya ce falayen da kudin lasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mallaki wani abu ba wanda zai iya yi ya maida ko ya kare kanshi in ba haƙuri ba a koma ka abin da ya wa kare tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Lahab sura guda Ubangiji ya sabkar a kan Abu Lahab a shirin irin abin da tabbata ya da Abi Lahab wa tabbi ma agna anhu maluhu wa ma kasab Abu Lahab wane ne Abu Lahab shi ne wanda ya bada ku yangar shi ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mare ta kashi kaga wannan Abu Lahab yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gata mun karanta a can baya baiwa ko intaccen baiwa ta Abu Lahab ita take yi mai shafa'a gobe kiyama ba wai shafa'a ta a hutar da shi daga wutar a dai saukaka mai daga cikin azabar da za a yi mai Abu Lahab dauko shara yake yi ya dauko kaya yazo ya zuba a bakin kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko mu aiwa ta dabba yazo ya kawo kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba kuma wai waye Abu Lahab babban shi ne shi sanya wata magana da Hamza kamun ya musulunta yake yi yake cewa ni ban gaba wawa ba yace kamar Abu Lahab ba kamar wannan shi ai Abu wannan Hamza kani ne game da Abu Lahab yace bin ga wawa ba yace kamar Abu Lahab ba yace a cikin gari ana karantawa ana cewa tabbata ya da Abi Lahab manzo Allah an sabkan mi da suna yana karanta tabbata ya da Abi Lahab madan ma agana anu ma duwa sai sila naran zata lahab yace da Abu Lahab in mun mai hankali ne dukkan mu muna nan muna tafafutuka mu dakile da awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace abu dai Abu Lahab in ya mana yace wallahi kowa ya fita daga wannan addinin ba yace an sabkar mi ba yace to Abu Lahab ya huto gaban Kaaba gaban fada ta Quraishawa yace to na musulunta tunda ai manzo Allah yace duk wanda ya musulunta ya samu rabo ku musulunta ku samu rabo a gobe kiyama yace to na musulunta to he ya zai da ayar da surar da aka saukar mi sai sila darin zatul hab kenan an karyata kenan shi manzon da yake cewa an mai aike daga saman bakwai kenan wani ne yake yi ko shi ne yake tsara kayan shi shikenan an dakile da yawa za su bar wannan addini na musulunci yace amma dai saboda bauta yace kurmi ya shiga cikin ya ci gaba da imuwa da hauka zawa yake yana ƙara yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin shi aka sabkar mai ayi to kuma haka Ubangiji ya tsara kuma wannan shi yake kara tabbatar maka lalle shi manzon da abin da ake aiko mai daga gungun Ubangiji ne abu ne wanda yake na gaibu aka bayyana mai ga abin da zai wakana da shi kuma har abada ba zai musulunta ba haka kuma ta wakana gare shi to kaga wannan yana karantar da kai shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ije wa kanshi ba irin cutarwar da ake yi mai barantana ya ije wa wani ko kuma ya ba wani kariya akan cutarwar da ake yi yace inna muhammadan salawatullahi wa salamuhu alayhi lam yajma ashabu ala maghnam ajilin aw ajilin manzo Allah sallallahu alayhi wa salam bi hada bas habban shi ba akan wata ganima wanda take makusanciya ko kuma majinkirtiya ba wai sun shigo wannan addinin ne na musulunci ba ku zo ku kama muni kamar yanda ake yi a ce zo kama muni in muka ci zan maka kaza a'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu ce musu yayi ku zo ku kama wannan addinin ya isa ubangijinku zai muku labarin shiga gidan aljanna shine nan malai yake bayyana bai hada su ba akan wata ganima wanda za su samu a rayuwarsu da duniya a'a ni ake yi wa lahira gobe kiyama ake yi wa yace innahu azahal bishawati an al'ayun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye musu wani rihi wanda yake kawo nan idanuwansu yace fa absaratil haqq alladhi hajabat anhu dahran hujibat anhu dahran sai wannan idanuwan nasu suka ga wata gaskiya wanda aka liƙe musu ita aka shamakance musu ita tsawon wani lokaci kasancewa sun kasance kan addinin annabi Ibrahim sai suka huta suka kawo rudu da hayaniya da bid'a ta shigo cikin addinin annabi Ibrahim sun kasance suna tawafi suna sa'ayi suna kaza suna umara suna aikin haji amma dai da rudu ya shigo dukan ya kawo wannan Qurayshawa suka ce to mu fa daga yau fa duk wanda zai zo yayi tawafi yayi umara ko aikin haji wajibi ne sai ya sa tufahi irin na Qurayshawa kaje to tufahi na Qurayshawa yake da karhin da zai iya sayan tufahi na Qurayshawa kuma ai wanda abu hakan ya kai ba me yin tawafi da tufahi in ba Qurayshawa ba wani ba Qurayshi daga wata ƙasa in yazo in zai zo yayi aikin shi na umara ko na haji to sai dai yayi tsirara saboda bai da halin da zai iya saya ko kuma arami ya sanya yayi yayi tawafi shi mata su yi da dare maza su yi da rana kaga duka wannan bid'a ce aka kawo ko kuma kasuwa ce kaga wannan shi ke ƙara tabbatar maka wa duniyar nan ba yau ba aka fara ba jari hujja kurum wani sai ya koma kurum dan ya ci riba akan su wala kurum ya ce nayi na tabbatar da kaza kuma in ba yi kaza mun baya a cikin ibada ba ai wannan shi yawa kana shine nan yake bayyana mana lokaci mai tsaho suna cikin rudu suna cikin wani suna cikin bauta wanda take ba akan basira ba amma dai zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yaye musu irin abinda ko ya yaye musu rihin da yake kawo nan idanuwansu ya kai suka ga abinda yake haske yace fa arafat yace wa masharrana ala qulubihi ana anil qulub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zawwashi da kiran da yayi ya goge wannan tsatsa wanda take kan zukatansu fa arafatil yaqin alladhi fatarat alaihi wa harrabatha aljahiliyyah minhu sai wannan mutane suka san irin gaskiya wanda aka halicce su akan ta tunda kowa an halicce shi akan gaskiya kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kowa kullu mawludun yuladu ala fitra ala fitra kowanne duk wanda ka ganshi ya fito duniya to tabbas yana kan tafarki wanda yake na gaskiya yace sai dai idan ya tashi iyayen shi su mai da shi wani bai hude wani bai nasare wani ya koma dan bid'a wani ya koma kaza wannan kuma sakamakon abinda iyayen shi suka yi da shi kuma za a tambaye kowa akan abinda aka bashi na daga ciwo shine yake bayyana mana yake cewa kuma da abinda jahilci ya haramta musu kaga wannan abinda jahilci ya zai a ce a zo a yi wa ubangiji tawafi a tsayara jahilcin da yake da suke kan shi wannan zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yaye musu wancan sati mun karanta karatun mu na karshe akan abin da yake kana tsankanin Abu Sufyan da shi da Hirkal yake cewa ai manzon nan da aka aiko shi me yake umurta ku da shi yake ji yana umurtan mu ne da sadar da zumunci da kaza da kaza da kaza da kaza kaga zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya holhodo da abin da ya kasance hali ne na balarabi a wannan lokacin ko hali ne na me addinin annabi Ibrahim jahilci ya kawo aka manta da wannan abin ya kai aka dakile tsankanin zumunci ai kai ana cin mushe ana yin kaza ana kaza ana kaza ana aurar da ko ana gadan mata wane ya mutu ya dan shi ya gadi ma'aikiyar shi dan shi ya gadi matar da ya bari kaga duka wannan jahilci ne tsabageren jahilci zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka san gaskiya al'amari suka dawo kan turba ta gaskiya yace innahu wasala al-bashara bi rabbihim wasala al-bashara bi rabbihim farabatahum bi nasabihim al-ariqa yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zawashi ya sadar da mutane game da ubangijin su ya hada su da alaka wadda take mai kauri yace wa sababun min wasiqa kuma da sababi wanda yake kakkaura wa kanu qablan hiyara mahsurina sun kasance kamun zawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dimauce a cikin wata bata yace innahu wazinun linnas bain al-khulud wal fana lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora musu duniya akan sikeli tsakankanin tabbatuwa da gushewa yace fa asarul dar al-akhirati ala ad-dunya az-za'ila sai suka bibita gidan kiyama ko gidan lahira akan wannan duniya wadda take mai gushewa wa khayyarahum bayna asnamin haqiratin wa ilahun azim kuma ya ba su zabi akan wa'ansu gumaka wanda suke masu tozarci kuma da ubangiji wanda yake mai girma yace fasdarau al-awsan al-manhuta sai suka kankanta suka wulakantar da wannan gumaka wanda aka sassaka su wa tawajjahu lilladhi faqara as-samawati wal-ard suka huskantar da huskokin su zuwa ubangijin da ya kagi sammai da kasai yace hazau muhammadin sallallahu alaihi wa sallama an qaddama hadha al-khayr al-jazila yace ya ishe ka abin alfahari game da manzanka sallallahu alaihi wa sallama ne ya gabatar maka da wani alkhairi wanda yake alkhairi ne wanda yake mara yankewa ga wannan ya isa kayi wa manzanka sallallahu alaihi wa sallama salati akan albarkacin shi wannan alkhairin ya yadu wannan duniya ta zo da haske Anas bin Malik yake cewa wallahi tallahi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina ba wani abu a garin Madina wanda bai haskaka ba duk abin da ka kallahi da yi haske yace muna zuwa muna binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ka san shi mai haske ne yace wallahi da muka ga bakwai hatta da huskokin mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa hasabu ashabi an saqatahu al-inayah lahum yace kuma ya ishe ka abun alfahari game da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle suka ba wannan addinin kariya kuma suka kiyaye akan abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi yace fa idza uzu falyahtasibu yace idan an musu an azabtar da su suna neman ladan su a gun ubangiji sakamakon azabtarwar da aka yi musu yace wa idza harabahum abidur rijs min al-awsani falyalzimu ma arafu yace idan bawa wanda yake na daga ba idan bayu wanda suke bautatawa abidur rijs bayu na datti na abun bauta na daga gumaka suka yake su yace falyalzamu ma arafu sai su lazimci abinda suka sani shine lalle duniyan nan kusassaci lahira ita ce wadda take madawwamiya wal harbu qa'imatun bainal kufrani wal iman kuma a lokacin da suke nan suke rayuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaki yana nan tsaye tsankanin kafirci da imani yace sayan jali ubaruha yawmal ma suna da yaqinin wata rana kurar wannan zata gusa na daga yaki da kafirci da imani yace summa tankashifu an shuhada'in wa an halaka yace kuma zai yayi akan wa'inda suka samu mutuwar shahada da wa'inda kuma suka samu hallaka sune kafirai kuma da musulmai wanda suka samu mutuwar shahada wa almu'minina qa'imina bi amrillahi kuma da mu'minai wanda suke tsayuwa akan umarnin ubangiji ko akan al'amari na ubangiji wa mushrikina madhurina bi idnillahi kuma da mushrikai wanda suke korarru ne santattu da izinin ubangiji nan mi mala yake so ya bayyana mana lalle tsiyaki ba zai kushe ba tabbas sai an fafata tsankanin kafirci da imani kuma idan an fafata yin tabbas gaskiya za ta yi halinta musulmai su samu mutuwar shahada su kuma kafirai su halaka ubangiji su yi azabtar da su haka mummunai wanda Allah ya kaddara musu za su samu nasara a cikin yakin ba za su mutu ba za su kasance tsayayyu ne akan al'amarin ubangiji su kuma mushrikai wanda Allah ya kaddara ba su samu mutuwar shahada ba za a nisantar da su da rahama duniya da gobe kiyama sai mala yake cewa sabatu hu anil haq tabbatuwar shi akan gaskiya wannan bawan Allah yake cewa da khibab bin al ardh yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kuntu qayyinan bi makka na kasance makeri ne a garin makka yace fa amiltu lil as bin wa'il sayfan wata rana sai nan zo wa'il bin as sai yace mun wane khibab zo ka muni takobi a matsayina na makeri kuma da mu aiki na kenan yace sai na mai makeri fa jitu ataqada sai nan zo dan ya biya ni ladan aiki na wanda nayi mai fa qala sai as bin wa'il sai yake cewa la u'tika hatta takfura bi muhammadin bazan baka ladan aikin ka ba sai ka kafirce wa muhammadu kaga wannan ita ma ai cutarwa ce فقلت خباب yake cewa sai nace mai la akfuru bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama hatta tamuta thumma tub'as yace wallahi bazan kafurce wa muhammadu ba dalilin wannan fadin bazan kafurce mai ba har sai ka mutu kuma ka tashi idan ka mutu ka tashi a gaban ubangiji zai tsayar da mu zaka bani haƙƙina kaga wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sahabban shi duk wanda ya zalunce ka to da kai haƙƙinka wanda gobe kiyama za a tayar da kai a ce ka bashi kayan shi kisan ya aika wuri a lokacin nan idan amma dabbobi hisabi za a rinka cewa ya laita ni kuntu turaba da amma ni ma an kasance wannan dabba na koma in koma kasa shikenan in huta za a dauko talakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Hurairah wanda yake cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san waye talakka suka ce talakka shine wanda bai da sisi bai da kwabo bai da abincin yau bai da abincin gobe wannan shine talakka a wurin mu manzo Allah yace a wannan ba talakka bane ba ai masalan ba ta rayuwar duniya ba ake ba wannan ba talakka bane ba saboda wannan shine mawadaci a gobe kiyama in dai ya bi ubangijin shi idan an tsoma shi gidan aljanna aka hutar da shi aka ce bai ka taba gamuwa da wani bakin ciki ko damuwa a rayuwarka zai ce wallahi tallahi ban san meye damuwa ba meye miye bakin cike mun san meye wahala kaga wannan ba talaka bane ba talaka shine wanda ya rike kudi aka yi tafafutuka aka yi ta abubuwa an ci hakkin wancan an ci amana wancan duk dadin da yaji idan an tsoma shi hutar jahannama aka hutar da shi aka ce ka taba jin dadi yace ubangiji meye ko dadi ai ban san meye dadi ba kisan ya mutane suna baltuksiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa da yawa daga cikin mu zamanin ga fifita wannan rayuwa wanda take za'ila wanda take faniya wanda take tozartatta wanda ba abin da za ta gadar maka in ba wahala ba duk abin da ake a cikin tan wahalar ne in abin ce in jin dadin kake da kai wahala a cikin shi kai kokari manan ka fifita abin da yake madawwami a gun ubangiji wanda idan ka shiga jin dadi ne babu wahala a cikin shi rayuwa he ka ta kai ka biya bukatarka duk irin jin dadin da kake yi in bukata ta biyo ka he ka tashi he ka dai kai kaga wannan ai ba ta ba jin dadi a cikin ta ko ba inda ita bukatar ma idan da za ta zo maka kuma sai dai ka ji kurin wata zuwa ta karkato maka zuwa ma ba mai cutarwa ba zuwa da idan ta huto kamshin almiski take wannan ita ce rayuwa Allah ya datar da mu shine nan kibabi yake tabbatar mai lalle gobe kiyama zaka bani kayana shine hadisin da Abu Hurairah manzo Allah yake cewa matalauci shine wanda zai tarar da ubangijin shi ya zo da dimbin aiki na gari yayi sadaka yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma dai kai to da kai mazalim a tare da shi ya zalimtuwa ne wancan ya mai aiki ya rike kudin shi wancan ya ci amanar shi ya ci kasan wani ko ya ci hidin wani yayi kaza to ubangiji ba wannan nan ga shi nan mu tambaye shi ya kai ya bani haƙina ce wani kai kaza nayi a dauki ladan shi a bashi a dauki da ladan za a sakanta mi shi ma ya dauka da ladan za a sakanta mi har ya kai ladan da ya zo da shi in ya kai kwatankwacin linkin balinke in dutsen Uhudu wannan mutanen an dauki ladan an ba su ya kai yanzu babu ladan a ce mai to yanzu mi gare ka an dauki zinubin wani an dora mi hayya kai zuwa ga gobe kiyama shine mas'alar da ta kunno kai wannan satin ake cewa a ai duk wanda ya nemi yahiyawa ne ko da bai yahime ba Allah ya yahime a cikin hilyatul awliya na Abu Na'im al-Asfahani yana bayyana yace kaga wannan raddul mazalim yace da kai abubuwa guda uku zalunci kala uku ne wanda da kai wanda ubangiji ya ga dama yana yahime ka kai wanda har abada ubangiji ba zai yahime ka ba da kai wanda shi kuma wajibi ne sai idan wanda ka zalunta ya yahime ka sannan ubangiji ya maka lamarin shiga gidan aljanna dan nazo duwane ya zalunce ka yace a wane idan na mutu ku ce me na zalunce shi ya yahime ni in yace ya ki bai yahima ba wanda isa san ya shi ya yahime ka amma dai yahi in shine wa an ta'fu aqrabu lit taqwa ayahi in shi yahi amma dai in kaga baka yahi ba wanda ya tilasta ka baka yahiwa ba wanda isa ya sanya ka yahi amma dai ka yahi in shi yahi da kai abinda hankali yana iya dauka a yahin da kai kuma abinda kun zaka ce raina hankalin yayi yawa wai dai kace kurum to mu hada gaban ubangiji kamar yanda yawa kana da wa'il da shi da khibab yake cewa fa qala sai khibab sai wa'il yake cewa idza ba'astu kana li idza bu'istu kana li lala yake cewa wani shirman banza in na mutu gobe kiyama zan ba kudi yace to in na mutu ma ni mai kudi ne in na mutum ma mai kudi ne to ya to za a yi hayan dauki kudin kan baka gobe kiyama in ma an tike na an ce in bada shi kuma da jahilcin shi bai sanya ba a zuwa da kudi da lada ake zuwa inda ana zuwa da kudi ai da an cutuwa su koya ai wanda a ce ladan daddan once a ringa tambayar su ina wai wane wai faddala afara au fi sawa'il jahim ubangiji da yace yace yadda idan azaba tambaya ku ringa cewa wai ina su wane nan wanda suka mana abinda ba daidai ba a rayuwar nan ba za a ce sai a ce musu gashi can za su hanga he su ganshi a tsakiyar hutun jahannama sai wallahi tallahi in kitta la turbin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mi afama nahnu bil mu'adhibin yake cewa in na mutu ina da dukiya faso ka aqdika zan biya ka bashin da kake bida fa qultu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai babu sai yake cewa da naji hakan sai na so na cewa manzo Allah ai da kai shubha a ciki dukiya tana amfani gobe shi kuma bayan ubangiji ya bayyana mana yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim ranar da dukiya da diya ba za su maka amfani ba sai wanda yazo wa Allah da zuciya wanda take amintatta yace jin hakan yayin nazo na tambaye manzo Allah nace to ga abinda wa'il ya ce wa gobe kiyama ba zai tayi da kudi ba tunda bai bani anan ba gobe kiyama zai bani da kudin shi in an tayar da mu fa anzalat sai ubangiji sai ya saukar da wannan aya afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan walada atala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman yahada kalla sayakalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narizuhu ma yaqulu wa yatina farda wa takhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakuluna bi ayatihi ma yakunu 'alayhim didda azwa tan ubangiji yake cewa shin ka gane mun wanda ya kafurce da ayoyin mu yake cewa gobe kiyama an muntahi la utayanna malan walada zan zo da dukiya ta zan zo da diyana ai diya in abin ya kama na karhi ne diyana za su shiga mun in abin ya kama na dukiya ne kuma zan fanci kaina da dukiya in ma kun ce wai da gaske in an mutu an tashi saboda su ba su gaskata ba ma da in an mutu ana tashi shine attala al ghaiba shin ya ga gaibu ya san abin da zai wakana a gobe kiyama am ittakhadha inda allahi ahada ko kuma ya dauwa ko kuma suna da wata yarjejeniya da shi da ubangiji shi ya bi alƙawari yace a abinda ya faɗa in nan zamu rubuta kuma zamu mai azaba a kan shi har zuwa ƙarshen abinda ubangiji ya bayyana mana lokacin ya ja abinda makaranta ta yi Allah ba mu ladan shi kuskure ga muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce mako musu ita ce mako mu bukatun mu na alheri Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana dan uwa da amana arziki da suke fara da muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki wannan zama da muka yi muna tawassuli da shi ubangiji ya shiga cikin al'amarin mu ya datar da mu ya biya mana dukkan bukatun mu ya sanya albarka da duk abinda ubangijin mu ya wada marasa lahiyarmu da ke gida da ke asibiti muna fatan ubangiji ya kore musu manzan sauki ya saka fara ne a gare su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك